Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
ta jama'a assalamu alaikum mai karanto labaran Mahmud Lalu Gana wanda aka tsara za a yi a ranar 12 ga watan Yuni tsakanin Amurka da Koreya ta Arewa a Singapore na nan daram a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Trump ya bayyana hakan ne yayin wata hirar da ya yi da manema labarai a ofishinsa da daren jiya Asabar. Shugaban Amurka ya kara da cewa mutane sun zura ido su ga ko ganawar za ta kankama. Yana mai cewa idan aka cimma matsaya kan kwance da marar makaman nukiliyar na Koreya ta Arewa. Hakan zai taimaka wa yankin na Koriya da ita kanta Koriya ta Arewa da makwabciyarta ta kudu da Japan da Amurka da China da ma duniya baki daya. A can Koriya ta Arewa kafofin yaɗa labaran kasar a jiya Asabar sun rawaito cewa himmatuwar da shugaban kasar Kim Jong-un ya yi ne ya sa wannan zama zai kankama. Shugaban Koriya ta kudu Moon Jae-in ya gana da takwarar aikinsa na Arewa wato Kim Jong-un a kan iyakar kasashen biyu mai dauke da dimbin Dakaru. Inda suka tattauna kan yadda ganawar da Amurka za ta gudana. Wannan sabon babi na maido da tattaunawar na zuwa ne bayan da shugaba Trump ya soke ganawar ta Singapore a ranar Alhamis, amma kuma ya sake sauya ra'ayinsa kasa da sa'o'i 24. Wani bamurke da aka tsare shi a matsayin fursuna a Venezuela tun a shekarar 2016 ya komo gida kuma bayan dawowarsa har ya gana da shugaba Donald Trump inda ya nuna godiyarsa ga waɗanda suka taimaka aka sake shi. Joshua Holt mai shekaru 26 da mai ɗakin sa Samara Candelo sun yi sonan Amurka ne tare da rakiyar Senator Bob Corker wanda ya shiga tsakani aka sake su. Holt da matarsa sun kwashe shekaru 2 a tsare a ƙasar ta Venezuela tun bayan da aka tume su da laifin ɓoye makamai. A ranar Juma'a Corker ya gana da shugaban Venezuela Nicolas Maduro. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Ina mai matukar farin ciki Josh Holt ya komo gida tare da iyalinsa. Za a ci gaba da barin takunkumi akan Venezuela har sai ta komo kan turbar demokradiyya. A daren jiya, John Holt da sauran jami'an gwamnati suka gana da shugaba Trump a fadarsa ta White House. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummar kasar Ireland sun kada kuyar amincewa da soke dokan nan da ta haramta mata zubar da juna biyu. Da gagarumin nasara wanda hakan babban kuma bayan ne ga masu fafutukar yaki da ayyukan zubar da ciki a jiya Asabar hukumomi suka fitar da sakamakon zaben raba gardaman wanda aka yi a ranar Juma'a wanda kuma ya ba da zaben ko a bar dokar ko kuma a kawar da ita sakamakon karshe ya nuna cewa masu son a soke dokar sun samu sama da kashi 66 cikin 100 yayin da waɗanda suke adawa da soke dokar suka samu kashi 33 cikin 100
It's just incredible joy like it really feels like we're at the
Wannan wani dan kasar ta Ireland ne da suka samu nasara kenan yake cewa wannan abun farin ciki ne kuma na ban mamaki sai ina ji kamar Ireland ta bude wani sabon babi ne abinda mamaki mutuka kuri'u miliyan 1,400 suka ba masu so a soke dokar nasara sannan 774 suka zabi akasin haka wannan sakamakon farko da ya fito a cewar Prime Minister kasar ta Ireland Leo Varadkar Wata alama ce da ta nuna cewa dokar da ta haramta wa mata zubar da juna biyu a kasar ta dade tana kona mutane zuciya waye kamar yadda ya faɗa mani labarai a Dublin babban birnin kasar. Asusun tallafawa kananan yara na Musulunkin Duniya UNICEF ya ce yara da ke yankuna da aka samu a bullar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na fuskantar babbar barazana musamman kan yadda za su kubuta daga kamuwa da cutar mai saurin kisa. Hukumar ta UNICEF ta ce tana daukan wasu matakai na magance wannan matsala inda da farko take hada kai da al'ummomin yankin domin yakar cutar a cewar kakakin hukumar Christophe Boldrak
UNICEF is scaling up prevention efforts in school across all the three affected health zones.
Yace hukumar UNICEF na ƙara ɗaukar matakan kariya a makarantu a duk yankuna uku da cutar ta balla. Hakan ya hada da samar da wuraren wanke hannu 277 a makarantu tare da fadakar da al'ummin Ambandaka da Bikoro da kuma Iboko da lamarin ya shafa. Kakakin da UNICEF ya ƙara da cewa a lokacin da cutar ta barke a shekarun baya a yankin yammacin Afirka, an samu yara ƙanana da suka shiga cikin yanayin ɗimuwa saboda rashi da suka yi na makusantansu. Sannan aka nuna musu wariya saboda wani kusa da su ya mutu daga cutar ta Ebola, wanda hakan yana shafar rayuwarsu ta fannoni daban-daban. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniyar aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Yunkurin farfaro da ilmi a yankin Arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram da wasu tashi-tashin hankula suka daidaita karkashin shirin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin tarayya da jihohi da kuma bankin duniya zai kashe sama da naira miliyan 50 domin tallafa harkokin ilmi a yankunan karkara inda galibi babu malami da ke son zuwa wurin aiki da kuma ƙauyuka masu nisa inda babu kayan more rayuwa. Shugaban hukumar Muhammad Bashir Suleiman shine ya bayyana ka hira da yi da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona a Jalingo.
Eh to kamar yadda ka san kowace program din da World Bank suke supporting. Za ka samu akwai makasudi ne wannan da taimako. Wannan taimakon specifically an yi shi saboda Northeast. I mean, Northeast da abin da ya faru da rikicin Boko Haram da sauransu. To sai aka raba su a Northeast a wannan biyarun na kashi biyu. Kashi daya wanda inda in ainihin aka samu a faɗace-faɗace. Da kuma kashi biyu kuma inda mutane yan gudun hijira suka gudu suka sami wurare. So Taraba State tana cikin state din da aka gudu aka samu. To amma in ka ƙara Taraba akwai faɗace-faɗace ma sai dai mata irin ta Boko Haram ba irin ce irin ne abin nan faɗace-faɗace ko na addini ko na ƙabila wanda ake samu wanda shi ma tana da damuwa har ya kai kusan Boko Haram ɗin. To wannan a takaice wannan hukumar ta zo saboda ta taimaki mutane ta fannin ilimi taimakon kuma guda uku take abin nan objective ɗin guda uku ne. Na ɗaya a samar da malamai a wuraren da aka yi fada ko kuma wuraren da suke da wuyan zuwa saboda an fahimci cewa malamai ba sa son zuwa wuraren da akwai ko fada ko kuma wuraren da ake da wuyan zama a ce wata ƙauye sosai ko kuma watakila yanzu kamar ta wuraren mambila ɗin da aka samu ƙauyukan da ma mota ma ba ta zuwa kuma akwai mutane kuma akwai makaranta. Wannan program din ta yi saboda su sami kuma malamai a jihohi. Na daya akwai fanni ilimi special wanda za a yi ma malaman training wato ana kira psychosocial. Psychosocial nan kuma wato yadda za su iya zama a wayannan wurare ko wuraren da aka yi fada ko kuma wuraren da akwai yanayin zaman da ba kamar yadda kowa ya saba ba. Ana musu training, ya musu training sai a kai su wayannan wurare. An kai su kuma a ɗan tallafa musu kan albashinsu, a ɗan ba su wani abu a kai saboda ya taimake su zama a wayannan wurare. Ɗaya kenan. Na biyu akwai taimakon da ake ma ƙungiyoyin malamai abin nan iyayen yara makaranta wanda ake kira SBMC wato school based management committee akwai tallafin da ake musu ana kiran shi SBMC grant ko ta fannin sayan kujeru ko ta fannin sayan alli ko wasu abubuwa da wanda ba babba sosai ba ba kaman don ba ta da kudin da za ta yi ta bayar na gini yanzu dai muna taimako taimako dai wanda ba zai wuce dai ko a ce ko 2,500 zuwa miliyan ɗaya taimako ko wani makaranta ta ukun kuma a karantar da su ainihin su ma'aikatan ilimi yadda za su inganta ayyukansu su inganta fannin ilimi so wannan uku ne ya buɗe da uku shi ne wannan CPIC program ɗin take so a yanzu haka akwai makarantu kamar 114 wanda muka zaɓa za a ba su tallafi a 1,500 saboda ayyukan da zai tallafa makaranta akwai wasu ke neman a ko gyara wataƙila za ka samu ko kan ɗakin su ne a wannan za su gyara wanda dai ba zai wuce a wannan
wato ainihin bukatun makarantun wasu kamar da ba su da kujeru
kenan akwai lokacin da muka ɗauki daraktoci na local government da daraktoci na ministry of education da daraktoci na primary board da ESES muka kai su horarwa a Kaduna su Biuma akwai wanda muka kai su a Bauchi muna da niyya akwai wanda za a kai a Ibadan
daga jihar Katsina kuma wata hukumar majalisar ɗinkin duniya ce ta tallafa a ilimin 'ya'yan makiyaya ga rahoton da Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana
shugaban hukumar ilimin bai ɗaya a jihar Katsina Alhaji Lawal Buhari Daura ya yi bayanin irin abubuwan da ake da kuɗin da ake baiwa waɗannan 'yan kwamiti
da farko dai ina nuna godiya ta ga Allah subhanahu wataala ya tara mu a wannan wuri yau da safiyar nan domin wani gagarumin aiki wanda aka gudanar a wannan makaranta mu zo mu kaddamar da shi yanzu ga tayar na ƙasa kamar yadda aka ba su umarni su gudanar sun gudanar ga shilonan ga tulunan ina gani ga jarkoki nan na zuba ruwa ga kuma yin fomar da kwallaye wanda ta sani da Allah wanda ya nuna cewa wannan mutane amana da aka ba su sun kamanta sun yi aiki da abin da aka ba su
ya ce al'umma ba ta yin karatu ta taɓe domin komai daren dadewa sai an ga amfanin ilimin da aka yi
ba ta karatu ka tabi ba karatu ko da wani iri da haka muke karfafa mu karfin gowa da Allah ku saka yaran ku makaranta su zo makaranta ba kamar ilimi a yaya mata an fahimta shi yasa muke kira gare ku da Allah in Allah ya saka ku da iya a kawo mana su makaranta
Alhaji Lawal Buhari Daula ya jawo hankalin iyaye da su sani cewa haƙin su ne kula da karatun yaran su
in Allah ya saka da dakuriya wannan haƙin ka ne sauyin ka ne ka kula da yaran ka tashi makaranta ka bashi kudin tara ka danta mishi da fom ka sai mishi da tafai in ya dawo ka bincike shi ya koya a makaranta kuma daga lokaci zuwa lokaci ka biyo zuwa makaranta ka ga me ake yi a makarantar ka leko ka ce wa malamai sannan ku da aiki na zo ga dauki aiki ne sai wannan yana karfafa muku karfin gwiwa ba na ci gada ne ilimi ba amma akwai kurakurai da muke yi kuma wanda ba shari'a bane mu daura ma yaro ɗan tabarma mu bashi roba ko dan kwano ko dan akwashi ya tafi wani gari ne mai ilimi yaro bai ise san ce da kanshi ba kamar wancan yara dauke shi a kai shi wani wuri ake kula da kanshi ce da kanshi in gidan giya ya je bara wannan mashagiyan ne ya dauki giya zuwa mishi kokon shi in ya shayi ji daɗi kwanta ya bacci gobe komawa zai ba kowa ya koya ma dan shan giya ba kai koya ma dan hakkin mu ne muka yi mu sauke jama'a don haka jama'a nake kira ku da kasan murya kun gani yadda wasu daga kasashen waje suke zuwa suna tallafa mu don wannan tallafi ne da kasashen waje ya shigo gare mu mu gonatin wannan mai albarkar kashin dallatin Katsina matar da Hausa Aminu Bello Masari ya karfafa mu karfin gwiwa yake cewa duk magana daya biyu in yayi akan ilimi kudi da aka bada na kasafin kudi da aka yi na jiha ilimi aka bashi tashi mai tsoka ilimi an bashi fitiko don haka shi yasa ES da ni da shi kai gona ba dare ba rana zage muke mu ga ayyukan jama'a
mu kawo ɗiyan mu makaranta mu tabbatar da sun yi ilimi wallahi ne da kuke ganin nan gurin fikal ba kauye ne mutumin rigani amma in ban ga maka ba ka sani an ji hoda ne mai biya kan gam Allah da ke nake hon modan dan kuma ta gon gari ga Allah woro mu ko kan da ni ma mu kauye kan modan dan jangir de bitiya no mi wanti bi joni na ta ko dai ko ina mena sai rabbe do ben rini na ta ndar mo ko ne ka ni wari da kauye da mai in wadin dan to ono mo no mi ji gam Allah da de nake hon modan jangir de turbo hon e kayo da de gon dangir de gam Allah an kokko yo ko de ngi on ko danga mo de ko wona ni dan dangir de yo na ta ndar aji ide danga nake hon modan ko bo to to be wada ka kuga ramodo ya ha ta ko
Alhaji Sabi Ibrahim Zango shine sakataren ilimi na karamar hukumar Zango yayin shi tsokacin kamar haka
a dukkanin yara suna makaranta daga cikin kulalin zuwa gobe ina koyarwa a Zango na iya kokari na an ga yaran nan su yi daga cikin su akwai wanda ya tafi aka ba a tabu gurin da zuwa ya karatu da bangaren ma'aikata amma kun yi kin karatu ana nan ana na ka yi gobe an yi wasa ya ce gaji na galiban nan ai ya isa abin misali yayin da take suna makaranta ba irin abin da ba ce an yi mata aure da zakar zakar ba sai makaranta take yau Allah ya nufata ta yi makaranta tana daga cikin malamai da kansa da fitan wannan ya sa mun tsaya kuna kallo ne su kuma a gaban su kullum ba ya fi ne kuma ko kan haka in ce da ne ta yi makaranta har Allah ya nufata da rabar ta gashi tana ce kuma ta isa da misali kuma tana daga cikin wakilan mata da aka rai aka adana wannan kudi don amfanin yaya jiya na zo ina ƙara shacca ana zo in gani man kan magana wannan taro ne domin na san matsayin shi da farfasha ta haka ina zaune a baki na tsaye a bakin masallaci cikin gari bakin masallaci jima da ina wa mai gani da yari sai wani saurayi da fulatin yana kan katangar masallaci sai ya ce bayan ina bayani haka ne da kun ga matsalar da ke faruwa wallahi ba Allah da sai ya ci ya tsaye ya kuta ya ta tsaya da ina ne ce ko ne ce nan ka ji ya yi idan sun tafi gaskiya ko sai ya ce suna jin ciwo idan sun je kudu ne ce yanzu kai inda dama na dauke wallahi yanzu haka inda ne ta dama duk kuma yasa da an sani ce ko to abin da yake masa to kada ya bari ƴaƴan shi su yi kuna fita kuna zuwa wurare mun ci sa'a mutanen garin nan a wajen kasan nan ba baka fita ne ba ka fi inda ba fara da ba wasu su je ba don wasu su je fata ko wasu su je daga ka inda ba zuwa kuna ganin abin da kuke gani da tasirin harkar ilimi a rayuwa ko kuma ki komi a ilimin nan to rashin da kare da saboda haka wannan ya isa aya
shi kuwa shugaban kwamitin tafiyar da makarantarwa to SBMC Alhaji Awwalu Manzo yayi nashi bayani ne dangane da irin yawan kuɗin da ake ba su domin gudanar da irin ayyukan jin daɗi da walwalar malamai da madaliban
an kashe mana kuɗi sama da miliyan 2 a yanzu an kawo mana sunu an kawo mana kayan yara an kawo mana yunifom wannan kungiya da Allah ya taimake mu da yara anan sama da 500 anan ba san ba mu sha biyar ba to haka mun wa Allah godiya ba kuma abinci yaran mu ana ba su mun godiya da Allah ubangiji Allah ya kara arziki Allah ya kuma ubangiji ya ba shi gaban kafa mu lafiya da Najeriya duka gaba daya
shi da wannan tallafi hukumar UNICEF ce take bada shi domin ƙara walwala da jin daɗin makarantun primary da ke fadin jihar ta Katsina Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
kamar yadda mahukunta a jihar Katsina suke kira ga iyaye su kai ƴaƴansu makaranta mahukunta a ƙaramar hukumar Gwandu ta jihar Kebbi sun ɗauki matakan faɗakar da iyaye alfanu da ke tattare da kai ɗiyansu makaranta matakin da shugaban ƙaramar hukumar Gwandun Alhaji Ashehuwa Bagudu ya gaya Maryam Atu Muhammad cewa ya haifar da ƴaƴa masu idanu a wasu yankunan ƙaramar hukumar
mun faɗakar da wasu ƙauyuka kamar hudu waɗanda kaso a buɗa musu makarantun ne na firamare kuma muka haɗa kai ne da ES muka ba su sharuɗa na cewa abinda muka so su ba mu wuri kuma su mutanen ƙauyen kamar Langarma suka ba da wuri muka ce to su kawo yara su haka mana set biyu yara 80 suka ba su sannan muka ce to su yi runfa su nuna alama suna so kuma suka aikin gayya suka yi runfa wanda yake a halin da ake ciki yanzu mai proposal ita wannan makaranta ta Langarma mai tare da musu azuwa hudu waɗanda za a yi musu kai tsaye saboda nuna sha'awarsu da sun kai da suna bukatar ilimi bayan su akwai wasu akwai Lagwardi akwai Gersu su ma waɗanda wurare na waɗanda da sun ka taho sun ka ce mun suna bukata mun ka zaza musu irin waɗannan abubuwan muka ce su kawo mana yara su haka wa yara ko ina dai babu inda sun haka su set biyu na aji muka ce su yi runfa sun kai aikin gayya su kai runfa kuma waɗanda makarantun nan NASA ES ya rubuta su an kai su ga SUPEP don su sa su cikin makarantun nan da muke da su. Da muna da makarantun ne 82 amma a hali yanzu shigowar ga tamu muna da makarantun ne 86 a gwandu dokar gamman na primary school. To abin da kuduri na gaba ɗaya ina son in ga duk wanda a karamin hukumar mulki gwandu wanda isa shiga makaranta idan ya samu haƙƙin gwamnati da haɗe su kan gwamnati ta bashi ilimi. Kuma bisa ga haka muna faɗakar da su muna aza su hanyoyin da za su yi wanda ƴan mahakai bukatun su na cewa muna so ai muna primary ko makaranta wuri kaza to nan da zan kai tsaye ana an san muna wannan bukata saboda mutane sun nuna cewa suna da son wannan abu. Akwai ƙari shi gaba ƙwarin gaske don yanzu haka ko wace dai in kattai da muke da su muna bi muna dai secondary school muka bi to muna yi muna zagaya su muka yi iske mahi yawa sai ka iske matan sai hin mazan yawa a waɗannan makarantun ne. Kuma wasunsu da zarar sun ƙarice ba nan suka tsayawa ba mukan ba su dama su wuce har zuwa SS.
Shi ma sakatare na ƙaramin hukumar mulki ta Gwandu Alhaji Bello Bande Gwandu ya bayyana farin cikinsa game da irin goyon bayan da iyaye ke bayarwa dangane da sanya ƴaƴansu mata a makaranta. Don jin ƙarin bayani ga sakataren ilimi na ƙaramin hukumar mulki ta Gwandu.
Eh hakikanin gaskiya an samu wannan domin babbar shedar zan baki a halin yanzu muna da babbar secondary school wadda yake ta mata ta zalla. To a halin yanzu in kizo ke kanki ke tabbatar da ana samu an samu ci gaba domin muke ainihin ba su yara kuma ko wace makaranta a halin a fadin wannan jiha kitte muzakirar sa ainihin yaran mu ba saboda haka a halin yanzu gaskiya an samu ci gaba ta wannan bangaren kuma babu wani abu. To kuma bisa ga wannan na san iyaye na kokari kware da gaske ganin cewa ƴaƴansu mata sun fa'idantu da irin wannan. To kuma ƙarin wannan ma shigowar SBMC da irin ƙarhin da aka ba su a wajen ganin cewa an saka yara makaranta hakikanin gaskiya taimaka ma gaya domin me da ainihin su PTA tsaye suke bisa bilhaki a gaje cewa an samu shigaban da ya dace saboda haka irin matsalolin da muka samu can baya na fitintinu na yawan aurar da yara suna makaranta wannan hakikanin gaskiya wannan ya kawo a wannan karamar hukuma illa ban iya bayanin wata karamar hukuma saboda ainihin ban san ainihin abin da ke gudu amma dai ga abin da zahiri abin da na sani nan to hakikanin gaskiya wannan abin an samu cigaba kwarai da gaske.
Ko akwai wani karin haske da kake so a sani?
To babban ƙarin haske da nake so in sanar da mutane hakikanin gaskiya akwai wani shirye-shirye waɗanda ainihin wannan gwamnati take yi na ciyar da yara ƴan aji ɗaya daga aji ɗaya zuwa uku wanda ke wannan shiri ne na gwamnatin tarayya saboda haka hakikanin gaskiya shirye sun kankama ganin wannan ainihin aiki ya zama reality saboda haka wannan muna kiran shi ainihin ciyar da yara domin a tsayar da yara da kuma ci gaban ilimi a wannan jaha ma'ana anan an ɗauke ma iyaye wasu ainihin hakukuka wanda ya kamata. To baya ga wannan ma akwai hukuma wadda ainihin ke tallafawa wato ma'ana UNICEF wanda ke a halin yanzu a wannan shekara sun fara ba iyaye da tallafi wanda ke abin alfahari ita wannan ƙaramar hukuma ta Gwandu tana cikin waɗannan LGU guda tara waɗanda ainihin UNICEF za ta ba tallafi kuma insha Allah bi idnillahi ta'ala ba daɗewa ba ainihin za mu ga wannan. So waɗannan su abubuwa sababbi waɗanda ke annaci gaba wanda ke shi mai girma gwamnati insha Allah ya riga ya kaddamar da ainihin harkar ci su wannan kuma har ayi flag off kuma insha Allah ba daɗewa ba insha Allah za a fara. To wannan insha Allah zai taimaka gaya kware birni da ƙauye a samu ainihin ci gaba da wannan bangare alhamdulillah.
Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Nigeria.
Daya daga cikin matsaloli da suke ci gaba da addabar ilimi ko ina a Nigeria musamman a arewacin kasar ita ce matsalar karancin malamai kuma ƙwararru. Makonnin baya mun kawo kashi uku a hirar da Mahmud Ibrahim Koriye da shugaban hukumar ilimi daga tushe ko SUPEP ta jihar Kano Malam Zakari Ibrahim Bagwai. Mahmud ya tambaye shi ko hukumar ta yi wani tanadi na kawo ƙarshen wannan matsala ta ƙarancin malamai.
Alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya akwai wannan jadawali amma an fara ne da inganta waɗanda muke da su. Lokacin da na shigo hukumar nan ran 12 da watan 6 na shekara ta 2015, kashi 54 cikin 100 na waɗanda suke koyarwa a makarantun firamare da ƙananan makarantun secondary ba su da ilimin koyarwa. Waɗansu digiri gare su amma ba fannin koyarwa ba, wasu diploma ba fannin koyarwa ba, waɗansu ma ilimin firamare kawai suke da shi. Domin wajen shekara ta 2003 zuwa 2007, gwamnatin wannan lokacin ta ɗauki malamai sama da 20,000 waɗanda ba su da ilimin koyarwa. To mu da muka san menene koyo da koyarwa, muka ba gwamnati shawara cewa lallai waɗannan mutane a mai da su malamai tukuna. Zaɓi guda biyu a muke da shi a lokacin, ko a sallame su, in an sallame su daga aiki ba a san abin da za su zama ba, ba a san irin bala'in da za su shiga ba. Amma tun da gwamnati ta yarda aka ce to maimakon a sallame su, kuma abinda jadawalin ilimi na ƙasa ya bayar kenan, cewa mai wanda za a ɗauka koyarwa kada iliminsa ya gaza ilimin babban certificate na koyarwa na ƙasa, wato NCE. Amma maimakon a sallame su, gwamnatin jihar Kano a cikin adalcinta ta ɗauki mutum 25,000 waɗanda ba su da ilimin koyarwa, a yanzu haka suna nan a makarantu 4 masu horar da malaman makaranta, ana ba su training, za su sami irin certificate ɗin da ya kamata su samu domin su dace da kasancewar su malamai. A bara guda 2,000 daga cikinsu sun gama, amma an yaye su a wannan shekarar. Ina tabbatar maka daga nan zuwa wata 2 ragowar za su gama sama da mutum 20,000. Kuma wannan abu ne wanda yake ba kowace gwamnati za ta iya ba, amma gwamnatin jihar Kano alhamdulillah ta iya ɗauka wannan nauyi. To a inganta abin da ake da shi tukuna. Bayan wannan akwai tabbatar da cewa wanda duk za a kuma ɗauka, to wanda yake ya dace a ɗauke shi ne. Yanzu haka matan da na gaya maka guda 1,200 waɗanda aka ba mu dama mu yi musu screening, mu yi musu jarabawa, mu ɗauke su. Mun yi musu jarabawa mataki 2, kuma ana nan ana makin, ba da daɗewa ba za a gama makin, domin mu tabbatar cewa malaman da za a ɗauka suna da quality. Tsarinmu shi ne daga nan zuwa baɗi, duk wani malami da ke koyarwa a jihar Kano yana da ilimin koyarwa. Sannan kuma ta ɗaya ɓangaren ana ta ƙoƙarin a ɗauki wasu, ga shi na gaya ma za a ɗauki 1,200, kuma ci gaba za a yi da ɗaukar.
Abin da na manta ban tambayi man ba, ɗazu ka gaya mana ƙididdigar ajujuwan da kuke buƙata, kuna da ƙiyasin ɗaliban da kuke, abin da nake nufi malaman da kuke buƙata adadinsu?
Muna sosai ma kuwa, muna da ƙiyasi ƙwarai da gaske. Abin da ake so, wato yanzu muna da malamai aƙalla 58,000 ma'aikatan SUBEB. To abin da muke bukata aƙalla shi ne kamar 80,000. In muka kai ga ɗaukar mutane 80,000, to in Allah ya da wannan ƙarancin malamai zai kau.
To da zancen ajujuwan nan da na malaman nan, can kuna bukata, wannan kuna bukata 80,000, can 50 da doriya
daga
ajujuwa.
Abin da muke bukata aƙalla block mai aji 4 kamar
6,000. Yawa kamar 6,000. Daga nan zuwa wannan lokaci ne kuke ganin cewa za a cimma wannan takidi ko wannan buri?
Eh, to da ne akwai wani wanda ake cewa wane ne da gani hahanji, gida Hausa ka ta kai wannan, wani malami da ake kira malam mai gani hahanji. To ni ba zan iya sha da kai lallai za mu yi haka daidai kamar da muka tsara ba, amma dai akwai tsarinmu.
Amma akwai zancen da kuke cewa target, yawa, duk zancen da muke aya kan kiyasi ne.
Yawa, akwai kiyasi.
Yawa,
muna da kiyasi. In Allah ya daga nan zuwa shekara 3 masu zuwa, insha Allah za mu inganta makarantu, za mu tabbatar akwai malamai, kuma shi yasa ake son dorewa akan mulki.
Masu haro da Allah, kamun karshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Bahiru Dedo ne wanda ya daidai da sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon.
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.